gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar biyo Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio ko kuma za ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu boahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Hafiz Baballe
Zara Ubani
to Zara Usa biyar ma aka ce mu ce da ta shigo yau
to masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan harkar lafiya inda a yau ma ɗaya ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan cutar hanta wacce a turance ake kira da hepatitis B
muddin idan ka ga fitsarinka ya canza kaga zazzabi an yi maganin zazzabi ya ji tafiya kaga idanka ya canza zuwa rawaya ba fatar jiki tana canza zuwa rawaya mutun ya garzaya ya tafi asibiti a gwada shi a gwada jininsa a tabbatar da wani ciwo ne yake damun sa don kar ya kasance ciwon wannan ainihin hepatitis din ne sannan ya kamata ainihin idan mutum yana kusa da asibiti ya je a gwada shi idan bai da ciwon a yi masa rigakafi
haka ne Hafiz da Zara'u kun san yadda wannan cutar na ɗaya daga cikin cututtuka da ke halaka mutane da gaggawa a duniya inda akalla mutane miliyan 1.3 ke mutuwa a duk shekara to dan haka ne yasa yau zamu tattauna akan wannan cutar kuma zamu gayyato likita domin ya wayar mana da kawunan mu akan hanyoyin da zamu kare kai daga kamuwa da wannan cutar sannan kuma wakiliyar mu Hawwa Umar ita ma ta tattauna mana da wasu a Abuja duk akan wannan cutar
Ku kanku masu sauraro zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-0-5-5-6-5-5.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook. Kun san matakan da ake dauka domin kaucewa kamuwa da cutar hanta wacce a turance ake cewa hepatitis B ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsa ta farko a yau ta fito ne daga Babagana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa salam filin yau da gobe shirin matasa To ni dai ana wannan zarin da tunani ban san yadda ake kamuwa da wannan cuta ba balle har na dauki mataki akan ta saboda haka na kasance da akwatin radio na domin na saurari masanan da kuka gayyato
To ga yanda Musa Ahmad Abubakar ya amsa mana sai dai mu roki Allah ya kare mu daga cutar hanta saboda galibin mutanen karkara sukan sha sigari a cikin al'umma sannan kuma ana shan ruwa gurbatacce Allah ya kyauta amin
To sai Abubakar Ayuba Mahangi shi kuma cewa yayin salan yau da gobe hakika wannan lokaci da muke ciki yana da kyau masana akan wannan cutar suke fitowa suna fadakarwa domin al'umma su san hanyar kaucewa wannan cutar
Sai Salim Muhammad daga Karmo Abuja yace salam yau da gobe gaskiya matakin da al'umma ya kamata su dauka su kaucewa da abinda likitoci suka ce musu kar su yi amfani da shi don kaucewa cutar
To sai Lawalli Manchester Kamba cewa yau da gobe babban mataki shine zuwa asibiti domin a yi maka gwaji sannan kuma a baka shawara Allah ya sa mu dace
To amin daula
Amin haka ne kam
Sai sakon Musa Hadarin Asba da Magaram yace yau da gobe sai Allah To gaskiya wannan tambaya ta fi karfi na domin haka za mu saurari likita kawai ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai Abubakar kawo girgir cewa yi hanyar da za a bi don kaucewa kamuwa da cutar anta ita ce mutane su guji shakar gurbatacciyar iska da kuma shakar hayaki kamar na taba sigari da kuma hayakin da ake girke-girken abinci. Muna fatan kuma masana za su rika wayar wa jama'a kai kan yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar.
To sai Ahmadu Abacha Machina yace salam filin yau da gobe mai farin jini tamkar na zinare. Na muku fatan alkhairi. Yau kan ba ni da ta cewa a maudu'in naku amma zan kasance da ku ta radio na dan in samu karin haske akan cutar hanta tare da likitan da za ku gayyato.
To mun gode likita na nan zuwa kuwa. Sai Dauda Hudu Guru shi kuma cewa tabbas yau da gobe kun tabo mana inda yake mana kaikai domin kuwa mun dade muna neman hanyar yadda zamu kaucewa kamuwa daga wannan cutar dan haka kamar kullun muna tare da ku domin jin daga masanan kiwon lafiya ku huta lafiya Daula Salim da Hafiz Ado da kuma Hadiza. To mun gode.
To sai sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda yace yau da gobe wani sa'in dai muna jin likitoci suna cewa a rage yawan shan magungunan gargajiya domin suna haddasa wannan cuta ta hepatitis B. Amma dai muna jiran karin bayani daga masana kiwon lafiya. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe.
Sai sako na gaba inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak jihar Borno inda yake cewa salam yau da gobe. A gaskiya ba mu sani ba sai dai muna kusa da akwatin rediyon mu don mu sani a zauren yau da gobe.
Sai sakon Sufyan Gumal Zangon Daura yace yau da gobe kariyar hepatitis B kiyaye shan duk wani abu mai daci yawaita shan ruwa ko rake wannan sune matakan da za a iya yin rage rigakafin hepatitis B.
To sai Adamu Biyu Biyar Inguru shi ma cewa salam yau da gobe ni ana watana nan sai ka kamu da cutar ko waninka ya kamu da ita sannan zaka san matakin da zaka dauka na kaucewa cutar. To muna addu'a Allah ya raba al'umma da wannan. To mallam Adamu amma dai muna tafi da likita ban san in garajen magana ba haka bane amma ka zauna kusa da akwatin rediyon ka dan ka saurari likita akwai matakan kariya sosai.
Gaskiya ne Dr. Daula. Sai sakon Yusuf Babangaji a'a za mu kasance da ku da akwatin rediyon mu dan mu san su.
To sai Ashiru Hassan Tukno daga Yola jihar Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe ni a gani na maganin kaucewa kamuwa da cutar hepatitis B shine rage yawan mu'amala da abubuwa masu daci kamar shan maganin gargajiya ba tare da shawarar masana ba.
To sai sakon Balaraba Musa inda yace ka ji tsoron Allah kuma ka kasance kana yawaita addu'a Allah ya raba ka da cuta. Idan ka yi haka to insha Allah za ka kare kanka. To fa Daula. To amma akwai rigakafi ai ko?
Sai an ce in kunne ya ji jiki ya tsira kuma rigakafi ya fi magani. Za a hada da addu'a amma kuma a hada da zuwa asibiti.
Gaskiya.
Dan shi Allah da ya ba da cuta kuma shi ya ce a nemi maganin cuta.
Gaskiya.
To sai wari Malam Bare Brezuwa Allah sa na faɗa wannan sunan daidai Hafiz daga jihar Damagaran cewa salam yau da gobe kwana biyu. To gaskiya yau kam ba mu da ta cewa akan wannan maudu'in naku amma za mu kasance da ku domin jin shirin yadda ta kaya.
To sai sakon injiniya Zakar Musa Girgir yace yau da gobe hakika wannan amsa sai dai jami'an kiwon lafiya muna jiran amsa domin kaucewa kamuwa da cutar hanta. Allah ya sa jama'a za su bi shawarwarin masana kiwon lafiya domin gujewa faruwa hakan.
To sai Sanusi Ibrahim Kakumi inda yake cewa salam yau da gobe tabbas ni dai ban da masaniya akan wannan amma zan kasance tare da ku don jin wannan shiri mai muhimmanci ku tashi lafiya. To mun gode.
To sai sakon mu na karshe ya fito daga Zainab Musa mai addu'a. To ni dai ba ni da wata masaniya akan wannan tambayar taku amma zan kasance tare da ku domin in karu tace insha Allah.
To haka ne kam. To mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla yanzu bari mu ji tattaunar wakiliyarmu Hawwa Umar a zauren yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka. A tare da ni a wannan zaure akwai
Isa Mu'azu Darmaksma
Ibrahim Musa.
So, inda kuma zamu tattauna akan cutar hanta wanda a turance ake kira hepatitis B. Hepatitis wata kwayar cuta ce dake addabar dan adam wanda takan taba hanta, a wasu lokutan kuwa takan haifar da doguwar rashin lafiya. To Malam Isa, shin ka san wannan cuta ta hepatitis dake taba hanta?
Eh, nikan ji ana yawan maganganunta caga irin barna da take yi wannan cuta.
Na'am, to Malam Ibrahim, kaifa ka san wannan cuta ta hepatitis B dake taba hanta?
Da kwarai da gaske na san ta da illan da take yi, saboda na tsinci kaina a wani aiki da nayi da ainihin primary health care haɗi da wasu kungiyoyi na Turawa. Mun zagaya a lokacin saboda wayarwa da al'umma kai akan wannan cuta, saboda hadarinta da kamantaceniya da take yi da wasu cututtuka. Tana fakewa da wannan cututtuka, tana ainihin lalata kumbura al'umma hanta, sannan kuma tana kawo ma ina ga in ba na manta ba ainihin ciwon jejin ita ainihin hantan kanta, wanda in aka yi ma tafiya karshenta sai an cire wannan hantan an yi dashenta. So na samu cikakken bayani a kai a lokacin da muna wannan zagaye-zagayen, sannan kuma naga tana da alaka da ainihin mutum da muhallinsa, saboda zan iya tunawa idan mai wannan ciwo ya yi bahaya aka yi amfani da wannan ruwan za a iya ɗauka. Kuma mafi yawanci mutanenmu da suke karkara suke amfani da ainihin ruwan kududdufi, sannan mace mai ciki za ta yi haifan yaro da wannan ciwo da dai sauransu. Kuma ciwon a al'adance wasu za su ce mata shawara, wasu za su ce mata lisuwa, sannan kasancewa tana kama da zazzabi, mutane za su ɗauka malaria ne su yi ta shan magani, saboda likitocin nan ba kawai suke zuwa ba. Amma dai a wannan gaba ina ga abin da ya kamata kananan hukumomi.
Kafin mu je ga abin da ya kamata, bari mu koma ga shi Malam Isa. Shin ka san abin da ke kawo ta, duk da shi Ibrahim ya dan yi bayanin wasu daga cikin abubuwan da ke kawo ta, shin akwai wasu abubuwa da kai ma ka sani da ke kawo wannan cuta ta hepatitis B da ke taba hanta?
Eh, tabakin wasu ba'ar likitoci na samu bayanin cewa ga abubuwan da daga cikin wanda suke haifar da ita. Na farko, idan wani yayi amfani da cokali wanda yana dauke da cutai, kai kuma da ka dauka baka wanke shi ba kai amfani da shi, zaka iya kamuwa da wannan cuta. Sannan kuma abu na gaba shine, idan ma kofi aka dauka mai cutai ya dauka ya amfani da shi, kai ma an ka dauka zaka iya kamuwa. Sannan in zufa da zufa suka hadu ana aiwatar da wannan, ana samun wannan. Haka kuma harkar jima'i in ta ratsa ga mai wannan cutai, kuma yana ana kamuwa da wannan da sauransu. Akwai su daban-daban abubuwan da ke haifar da ita.
Na'am, to Ibrahim, bari in dawo gare ka. Duk da dai ka ce tana da kamanceceniya da zazzabi a wasu lokutan, banda zazzabin akwai wasu alamomi da kai ka sani da ke kawo da suke nunawa cewa lalle mutum ya kamu da cutar, wato alamomin hepatitis?
A ciki akwai amai, akwai ficewar gashi, sannan kuma akwai kuraje wanda suke kama da tauto, sannan kuma ina ga akwai ainihin mutuwar gaban jiki, shi yasa mutanen mu suke kiranta shawara. Ina ga waɗannan su ne zan iya tunawa a alamominta. Amma ina ganin ita wannan ciwo, wannan cuta, tunda likitoci ba zuwa ƙauyuka suke ba sai ka kai kanka, ina ga yana da kyau a sanarwa da al'umma a yi amfani da ainihin ƙaramin matakin kiwon lafiya na farko, sannan a yi ƙoƙari a binciki mutanen da ba su da ita, gaskiya a yi rigakafi, don yanayin yadda al'ummarmu suke za su yi ta mutuwa, saboda wannan cuta ce mai haɗari. Haɗarin gaske.
To Malam Isa, bari in dawo gare ka. Duk da kai dai cutar ka santa, amma dai baka yi mata wani sani sosai ba kamar yadda ka mun bayani. Shin ka san wasu daga cikin alamominta?
To daga cikin alamominta, mafi yawa ni na dan ji kadan daga bakin likitoci wanda suke bayani alamominta zai zama cewa kamar ana kamuwa da wasu kuraje wadanda za a yi ta fama da su ko zazzabi a yi ta fama da shi. Shi yasa yake da muhimmanci su kuma likitocin suke magana cewa duk inda mutum ya ji wasu abin da bai gane muwa ba, maimakon ya ta sayan magunguna yana sha, to ya kamata ya gaggauta ya je ya ga likita domin likita ya fitar mai da menene me ke faruwa ya kuma za a yi. Wannan shi ne mafita.
To Malam Isa, ka san cewa cutar na da hadarin kama kowa, wato babu babba babu yaro, ka san da haka?
To duk in aka ce wannan cuta ce wadda musamman ma ana daukar ta kuma ta hanyoyi daban-daban, so za ta iya kama babba, za ta iya kama yaro. Dan haka umma me za a yi na rigakafi ko wani abu yanda za a yi ma yaro, to shi ma babba za a rasa yanda za a yi mashi ba.
To Malam Ibrahim, duk da dai ka ce uwa takan ba wa ɗanta watakila a wasu ayyukan da ka yi a can baya, shin ta yaya uwan nan take ba wa, ka san ta yaya uwa take ba wa ɗanta wannan cuta?
Duk da ba ni da cikakken bayani, amma mafi yawanci a lokacin da wata ungozuma ta yi mana lafiya a wannan lokacin, in zan iya tunawa, take nuna muhimmancin ainihin mata suke zuwa awo ake gwada jininsu a sani ko suna da shi ko ba su da shi, domin a kare da daga samuwa da wannan abin ciwon idan ta zo aihuwa. A nan ne na ji wannan bayani, kuma ina ga ya fa zama wajibi matsawa mutanenmu musamman wanda suke karkara, musamman matanmu iyayenmu mata suke yawan zuwa ainihin kananan asibitocin da gwamnati ta gina musu domin duba lafiyansu, ba lalle sai suna da ciki ba, da su da yayansu, saboda su iyayensu ne ainihin ginshiki wato foundation na yara da lafiyansu da tarbiyansu da komai. Sannan kuma kokari a kaucewa ainihin gargajiya da champe-champe, su ma suna hana ainihin mafi yawancin mutanenmu zuwa asibitoci a gwada lafiyarsu.
Malam Isa, bari in dawo gare ka. Ka san cewa ita wannan cuta tana da rigakafi?
Na sani tana da rigakafi wanda akan yi ma kananan yara ma, so sannan kuma su ma manyan yayin da suka girma su ma akwai yanda ya kamata a dauki matakin yi masu rigakafin, kuma ana nasara duka gaba ɗayan su aka aiwatar da haka din.
To Malam Ibrahim, duk da cewa a wancan lokaci da kun yi ta yawo kuna wayar da kan jama'a, yaya za mu kwatanta wayar da kan jama'a akan cutar hepatitis da ke taɓa hanta yanzu da kuma wancan lokaci?
An samu gaba a ci gaba, saboda a yanzu akwai kafafen ainihin sadarwa na zumunta kala-kala, sannan gidajen rediyo sun karu ainihin na karkara wanda suke magana da yarurrukan da al'umma suke saurara a kowanne, na da kowace jiha tana da ainihin gidan rediyo nata mai zaman kanta, wanda ina ganin a lokacin daga Hausa, Turanci, sai Rabanci ko Ibo, mafi yawanci gidajen rediyo na ake samun ma'aikatansu. Amma yanzu abin ya yawaita, saboda haka ina ganin wayar da kan al'umma a yanzu ya fi yawa. To amma kuma karɓar abin ne har yanzu yana buƙatar a yi nazari a kansa, sannan a daɗa inganta shi, domin ainihin mutanenmu musamman da suke karkara su mori ainihin wayarwar da ainihin sauran kafafen watsa labarai suke yi. Ya kamata a shiga lunguna da ƙauyuka aiwa mutane bayani. Da ina yaro na san ana amfani da majigi, za a je cikin gari ƙauye a samu dagaci ko mai gari ko mai unguwa a kafa wannan majigi, a yi kamar wasan kwaikwayo mutane su gani. Mutanen nan masu wasan kwaikwayo sun sa suturu irin nasu na ƙauye, yana nishaɗantar da su kuma abin yana shigar su, so wannan yana taimakawa wajen a karɓi abu. Ko da ko a haka dai za a ci gaba dai har Allah ya sa duka. Kuma yan bokonmu da suka tsinci kansu an haife su a ƙauye da karkara suka samu wannan ɗaukaka, ya kamata suke ɗan samun lokaci kaɗan suna aikin sa kai, suna wayarwa da mutane kai akan irin waɗannan abubuwa, musamman a zamantakewa muhalli da kuma ainihin alaƙar muhalli da zamantakewa da cututtuka masu yawa, ba ma lallai sai wannan ainihin ciwon hantan ba.
To Malam Isa, idan na dawo gare ka duk da shi Malam Ibrahim ya mun bayanin ta yadda aka yi ma ya san cutar har kansa ya waye akan cutar. Kai ta yaya aka yi ka san da cewa lalle akwai wannan cuta da kuma take saurin kama mutum ko kuma ake saurin daukan ta, wato hepatitis mai taba hanta?
To ni hanyoyin da na sani suna da yawa ta hanyar da na san wannan. Akwai wata seminar da aka yi a Naikon Luxury Abuja wanda mun samu halartar ta, anan wurin ma an gudanar da wannan lecture akan wannan bayani din haka. Sannan bayan wannan kuma zaka ji so da yawan lokacin akan samu su kafatan watsa labaru wanda za a samu su likitoci a nemi su tambayoyi suna amsoshi akan wannan, wasu kuma suna kirkirar wasu programs akan irin wannan kuma suna bayani jehi-jehi dai, amma ba wai ya yawaita bane irin yadda ya kamata a yi shi, ba haka ake ba gaskiya. Ya kamata a ƙara shi da wayewa mutane da kai ta hanyoyi daban-daban yanda za su fahimci abin, su gane, su ƙetare mu abin ya zama cewa an samu zaman lafiya, an samu lafiya ingantatta.
Na'am, kamar asibitoci haka ko kuma wani lokaci haka ka kai ziyara asibiti ko wani talarura ta kai ka asibiti, an taba tara ku domin wayar muku da kai akan ita wannan cuta ta hepatitis a asibitoci?
To su likitoci da ke akwai, waɗanda ke akwai a asibitoci suna da kafofin da ko kuma hanyoyin da suke ganin da su suke amfani wurin wayar wa al'umma da kai ta wasu cututtuka ire-iren wannan. Amma duk yanda ake abu saboda yawaita al'umma a yanzu, wani abun za a yi mutum baina, wani abu kuma ana iya yi a yi sa'a mutum ya ji, don haka dole sai dai a ƙara kira gare su, su ƙara faɗaɗa kira yanda za a yi abu a gamsar da mutane, a fa'idantar da mutane, saboda yawaita da al'umma suka yi yawa yanzu. Ya kamata a ƙara ma abin yawa yadda za a yi kowa ya sauraji abin da ake ciki, ya kiyaye domin a samu lafiya ingantatta.
Na'am, to baya ga haka wace shawara za ka ba wa mutane watakila a ɗan ƙaramin sani da ka yi wa wannan cutar, ko akwai wani shawara da za ka ba wa mutane domin ai za a iya kare kai daga kamuwa da wannan cuta? To ɗan tsokaci a kan yadda mutane za su kare kansu.
To kamar yadda aka hidi cewa ga hanyoyin da ake samun waɗannan cututtuka, to ya kamata a ce mutum in ya ji ana cewa in kunne ya jiki ya tsira, kamar yadda aka ce ana fuskantar shi ta fannonin mata, so ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaftace kanshi daga hanyoyin da zai zo ya sadu da wasu matattaki a hanya wanda ba nashi ba, so sai ya zama cewa tanan ya kubuta ya kare kansa daga wannan. Sannan kuma yayin da ka gane cewa ga wani na ta dauke da cutar nan, to ya kamata shi ba kyamata shi za ka yi ba, kai kokarin gamsar da shi ya gane matsayin cutar a wurinsa, ya gane inda za ta iya ma wani, shi da kankan shi wannan din sai ya kiyaye, in yana son zaman, in yana son lafiya ga al'umma, shi ya samu matsala shi ma sai Allah ya ba shi lafiya sanadiyar wannan.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wa
kai tsaye ta waya, muna tare da Dr. Mustafa Munir.
Wa alaikum assalam, barka da
haka. Yawa Dr. barka ka dai.
To dakta, yau muna magana ne akan cutar anta wanda a turanci ake kiran shi da hepatitis B.
To ina ga ya kamata mu fara daga bayanin ita kanta cutar, me ya take ya ake daukar ta. Ita cutar anta wato hepatitis B cuta ce ta jini, wacce kwayar cuta kala virus take janyo ta. To illar irin waɗannan cututtuka na hepatitis su ne a cikin jini suke, sannan kuma su ana saurin ɗaukar su duk inda jinin ɗan adam ya haɗu da na wani. Wato matakan ɗaukar ta shi ne uwa za ta iya sa wa ɗanta da ta haifa, miji zai iya sa wa matar shi, mata za ta iya sa wa mijinta, sannan duk wani mataki da ake yi a wanzamai wanda ba sa tsaftace kayansu, wato ba sa tafasawa ko kuma su sa sinadarai wanda na kashe kwayar cuta a kansu, su aka yi musamman wajen abin da ya shafi kaciya ko yankan beli, musamman wanzaban mu na gargajiya wanda sai a jere yara 10-20 da wannan aska guda daya a ce za a yi musu kaciya to wannan ma ana daukar ta wato duk waɗannan hanyoyi ne da jini koya yake na wani ko kuma wani abu da ya fita daga jikin dan adam wani ya haɗu da na wani shine ake daukan cutar wannan kwayar cuta ta hepatitis B sannan babban matakin kariya na cutar hepatitis B shine allurar rigakafi da ake rigakafin hepatitis wannan cutar hanta ana yin sa ga jariri a daidai san da aka haife shi allura ta farko da ake kaman wani lokacin ko a haihuwa ko kuma a kwana 7 sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na wata 2 ko wata 3 sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na allura na wata 4 kun ga duk jaririn da aka haifa ya zama iyayensa sun jajirce sun yi kokarin zuwa wannan allurar rigakafi akai akai aka samu cikakkun allurar nan guda 3 sai samu kariya ga babba wanda bai sani ba ko ya samu wannan kariya ko bai da ita ko da yaron ne in ga je asibiti za a iya gwada shi ai masa allura rigakafi a ga jinin sa yana da wannan cuta ta hanta ko ba shi da ita in ba shi da ita sai ai masa rigakafi in har kuma ta riga ta shiga gaskiya tana da wahala fita kuma maganin ta yana dawainiya za a sha magani da tsawon lokaci tana da magani amma sai an sha magani da tsawon lokaci an yi kuma dawainiya idan kuma aka yi rashin sa'a sai karfi a jikin mutum bai nemi magani ba za ta iya sa za ka farkon alamanta tana kama da kaman shawara launin ido ya canza kasala kumburin ciki in har tai nisa sai ka ga ta sa irin wannan mutum cikinsa ya kumbura sosai da har sai likitoci sun sa allura sun dinga fitar da ruwa daga cikinsa wani lokacin har ta zama cutar daji har ta iya wanda zai iya kaiwa ga rashi ko kuma dai dawainiyar rashin lafiya saboda haka wannan cuta ce mai saukin shiga mai saukin karewa mai wahalar warkewa wanda su ne kullum irin cututtukan da muke kira akan a nemi rigakafinsu a dau matakai na kare kai wanda a rage yawansu sannan wani abin takaici shine wannan cuta ta hepatitis tana da yawa a al'umman bincike ya nuna kashi 1-10 na yan Najeriya suna ɗauke da wannan wato a duk mutum 100 in ka ɗauka za ka samu mutum 10 masu ita saboda haka abu ne da ya kamata a ce mutane suna kare kansu ko da duk manya ko da suke ko da ma'aurata ne ko suna shirin yin aure za su iya kare kansu ta hanyar zuwa su je a yi musu rigakafi ba a girma da wannan rigakafi ba a yi ma kana yaro ba ko kuma ba ka da tabbas din amma ko ba amma ba kawai ka je asibiti ka ce kai shawara da likitoci su yi ma wannan allura ta ciwon hanta.
To wai shin kowane irin asibiti za ka je ko kuwa a'a za ka je asibiti ne na musamman wanda ake yin wannan rigakafi?
To duk asibitocinmu duk da suke ko'ina a ƙasar nan a ƙasashenmu in dai har ana allurar rigakafi akwai wannan rigakafin ta hepatitis ba sai wani na musamman ba musamman in dai harkar rigakafi ne amma in har cuta kuma ta riga ta shiga wani lokacin su wannan asibitin za su iya dubawa su ga tafi ƙarfinsu su tura mutum asibiti na gaba saboda ciwon hanta ciwo ne mai rikici wanda da yawa gwaje-gwajen da magungunan sai an tura mutum ga mai a asibitoci amma ita allurar gaskiya ana samun ka a duka
to likita lokaci ya yi mana halinsa muna godiya sosai Daula
likita lokaci ya yi halin ina son da tambaya ɗaya amma ina jin kila dai dole mu sake dawowa don saboda an ce akwai bambancin C da B din mako mai zuwa insha Allah za mu dasa akan wannan domin mu ci gaba da sani kuma su ma kansu masu sauraron mu ba su daman su kira su maka tambayoyi akan wannan cutar mun gode kwarai sai wani mako likita to jama'a a nan ƙarshe muka kawo wannan shirin a madadin
Hafiz Baballe
tare da Zara Ufage ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya